gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Majalisar Wakilan Amurka sun jefa ƙuri'a da ta tabbatar da tsige shugaban ƙasar Donald Trump kan waɗansu laifuka guda biyu da suke zargin ya aikata. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya halarci taron bikin fara zangon karatun kwalejin koyon aikin 'yan sanda da ke ƙaramar hukumar Wudur a nan Kano. Jami'ar APC ta kafa wani ƙwarya-ƙwaryan kwamiti mai mutane goma domin samar da daidaito a tsakanin mabiya jam'iyyar. Da nufin ɗinke dukkanin wata ɓaraka da ta tazo wacce ke neman dara kan mabiya jam'iyyar a faɗin Najeriya. Daga dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Sauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama maganar sabani da ya kunno kai a cikin jami'ar APC ba wani dai sabon labari bane ga al'ummar Najeriya wanda musabbabin sa shine zargin shugaban jami'ar Adams Oshiomhole Dan yadda ya so musamman yayin fidda ƴan takara a babban zaben 2019 da ya gabata inda aka zarge shi da bankarawa wajen kakaba ƴan takarar da ya saba da ra'ayin jagororin jam'iyyar a wasu sassan jihohin Najeriya wanda suka hada jihohi irin su Zamfara, Imo da ita kanta jihar Edo da sauran waɗansu jihohi a kudu da arewacin wannan ƙasa wannan ta bayi ga kira ga waɗansu ƙososhin jam'iyyar kan lallai sai yayi murabuzi ga shugabancin jam'iyyar na ƙasa matukar dai ana fatan APC ta yi tasiri a nan gaba musamman ma dai a shekarar 2023 yayin wani taron kwamitin zartar sojojin jam'iyyar da aka gudanar a ranar 22 ga watan Nuwambar wannan shekara an cimma matsayin samar da ƙwarya-ƙwaryan kwamiti da zai samar da daidaito a tsakanin 'yan jam'iyyar ta APC a faɗin ƙasa domin ganin dai an ɗinke dukkanin wata ɓaraka da ta taso shugaban majalisar dattawan ƙasar nan sanata Ahmad Lawan shine zai jagoranci wancan kwamiti mai mutane goma kamar yadda sakataren yaɗa labaran APC na ƙasa Larabe Isa Onilu ya sanar a Laraba da ta gabata inda ya ce babban kalubalen kwamitin shine tabbatar da samar da daidaito a tsakanin masu korafi daga cikin mabiya jam'iyyar ta APC domin ganin an ci gaba da tafiya tare ba tare da samun waɗansu tashin-tashina ba kuma ya ce ba ɗauki wannan mataki ba sai da aka tuntuɓi dukkanin masu ruwa da cikin jam'iyyar ta APC har da shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sauran 'yan kwamitin dai sun haɗar da mataimakin kakakin majalisar tarayyar Najeriya Ahmad Wasai sanata Umaru Tanko Almakura Sanata Kashim Shatima sai ko karamin ministan muhalli Sharon Ikezo, Alhaji Nasir Ali Kakoki, Sanata Khairat Gwadabi Abdulrazak, Sanata Binta Garba da kuma Sanata John Eno wanda ke a matsayin sakataren wannan kwamiti. Misalare ya ce za a sanar da su ranar da za a kaddamar da wancan kwamiti domin dai su kafa wannan aiki mai cike da kalubale. Sai dai abin tambayar a nan shine ko aikin wannan kwamiti ya hada da yiwuwar bin waɗanda rikicin jam'iyyar APC ya kai ga sun sauya shika zuwa wata jam'iyyar ta daban. Bashir Sanata Bakonkushe ne daga cikin mabiya jam'iyyar PDP a nan Kano da suka sauya shika zuwa jam'iyyar PDP daga APC. Bayan takun saka a tsakanin mai gidansa Sanata Rabi'u Kwankwaso da kuma Gabna Abdullahi Umar Ganduje ya ce abu ne mai kamar wuya a iya lallashin su komo cikin jam'iyyar APC. Domin takuduwar jam'iyyar da rikurin waɗansu mutane da suka bauɗe daga ainihin manufar jam'iyyar APC.
To a ra'ayina ni dai bana goyon bayan mu koma cikin jam'iyyar APC mu haɗu da waɗanda suka ɓata ta. Ko da za a shiga tunda dai jam'iyyar alphabet ce to amma akwai mutanen da ba za mu so mu tarayya da su ko kuma mu ci abinci a akushi tare da su ba saboda su ne kashin bayan jefa talaka a garari da halin da aka tsinci kai yanzu.
Kamar suwa kenan.
Su ne mahukuntan da suke jagoranta al'umma waɗanda su ne jagororin APC kuma su ne shugabanni na al'umma a wannan karan. Da haka su ne matsalar APC. Ita jam'iyya ai harafai ne suke haɗuwa su ba da jam'iyya.
Amma an ce da ba dan kuma wata bukata ta kashin kai ba lalle a samu rabuwar kai ba kamar yadda aka gani a baya.
Ai abin da ya fita da mu daga jam'iyyar PDP a wancan karan ganin yanayi muka yi wanda a sama musamman national level jagoran mu ya gano akwai kuskunda kuma akwai lauje cikin nadi hakan ya sa muka fita daga cikin PDP saboda al'umma dewa ba sa goyon bayan ta muka dawo APC
anya ba dan bukatar kujera bace ta shugabancin kasa da kuke hangowa
ko kadan ba wannan dalilin bane ba mun yi tunanin cewar su jagororin APC sun burin sa a haɗu tare domin a gudu tare a tsira tare a ceto al'umma daga mawuyacin hali da ake ciki sai gashi yanzu an shiga halin da ya tafi na da ukuba da izaya wanda kowa shaida ne akan wannan
tunda amma me ya tabi ta daga kan waccan munfa da kuka hangota tun da fari
a to ai abin da nake so na ga maka shine ni ban gama abun burgewa ko gwanin tagare mu mu muna PDP jam'iyyar da take da farin jini wacce a lokacin mu an yi ayyukan raye kasa talaka ya gani ya ji a jikin sa ya taka da kafarsa idan sa ya gani ya sheda
amma kuma talaka bai manta irin barnar da ake zargin ku da ita ba
ai zargi kace su wadanda suke zargin yanzu cewa suke PDP ta bata shekara 16
amma matsalar rashin tsaro da aka dinga gani a ce zargi ne wannan
a to rashin tsaro ai har yanzu sai dai kace kawai an canza wa gembo kafa tunda wannan shine abin da Bashir yake cewa ba cinya ba kafar baya in kace har ka tsaro a can akwai matsala yanzu ma akwai matsala
tunda da gyara ake nema idan misali aka ce ku shigo ku bada sharori za a yi tafiyan nan domin a kawo gyara a kasa baki daya shi kenan sai ku toge kenan
ba haka bane ba ai ba sai muna jam'iyya daya za a yi gyara ba su tsauna a jam'iyyar su ta tsintsiya tunda dama jam'iyyar mu muka hadu muka kafa ta lokacin mu ne nan tsinkayen da aka hada aka yi APC to tunda yanzu mun zare tsinkayen saura tsinke kwalli daya wanda kuma tsinke daya baya shara kamar yadda Bahaushe yake cewa bishiya daya ba ta daji
da sai a hada a daure ta ba baki
daya ai ba za a taba yin tarayya tsakanin haske da duhu ba
dan APC fa ana ganin ba ta da makoma
ko ba makoma su bar mu ci gaba da tafiya a haka in yaso in mun shaka mun ji ba kwaya ma dawo balantana mu mun ga abin da muka gani su ko su zauna a cikin halin da suke ciki in rumfar ta danne su su sa bar inda suke su dawo jam'iyyar mu ta PDP
matashi Bashir Sanata kenan bakon kwashi a cikin jam'iyyar PDP Kano magana ce dai dake da alaka da yadda al'umman Najeriya suka yi zaton ganin sauyi na gari da zai taba rayuwar talaka kai tsaye ta fuskar samun masa saukin rayuwa a ta asha ba tare da tashin hankali ba sami ingantuwar harkokin lafiya da ilimi da sauran bangarori da ke taba talaka kai tsaye jihar Kano ne na a cikin jihohin Najeriya da shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari ke alfahari da ita har ma yake cewa dai nan ne cibiyar siyasar sa take Buharin ya kawo ta ziyarar aiki nan Kano da ayyuka cewa ta zo wa Kano ba da mamaki yadda ba a yi sanarwa ba bare dai a yi gangami irin wanda aka saba gani domin dai yin tozali da sahibin nasu wanda suka yi horon kuruwa a 2019 zawoyi dai sun bambanta akan dalilan yin wannan ziyara babu wancan gangami wasu na ganin kwalliya ai bata biya kudin sabulu ba dan haka in ba an sanar abu ne mawuyaci a ga irin gangamin da talakawa suka saba yi a baya wasu kuma ke jin cewa sha'ani ne na aiki da baya buƙatar irin wannan gangami tunda dai lokaci na siyasa ya riga ya shude to kuma dai me ke ciki akwai ziyara ce da shugaban kasar ya kawo kwalejin koyon aikin yan sanda wacce ake kira wato police academy dake karamar hukumar Wudula a nan Kano domin halartar taron bikin fara zangon karatun 2019 zuwa 2020 na wannan kwaleji a jawabin da ya gabatar Buhari ya ta alwashin ci gaba da yaki da ta'addanci da inganta aikin yan sanda tare da amfani da kwalejin ta police academy wajen ƙara haɓaka ƙwazo da kuma dabarun aiki a tsakanin jami'an 'yan sandan ya kuma ja hankalin waɗanda aka yaye wajen yin aiki tukuru ta hanyar saka Najeriya a gaba da kuma kishin ƙasa a kowane lokaci kazalika ya yi kira gare su da su yi amfani da abin da suka koya wajen kare martaba da kuma mutuncin Najeriya a idon duniya to amma dai masu hamayya irin su Sharafuddin Kantin Kwari na alakanta rashin shaida zuwa shugaban nan Kano da cewa dai suna sane da irin yadda suka watsa wa kanawan ƙasa ne a ido ta fuskar koma baya ayyukan raya ƙasa
Mai girma shugaban kasa duk sanda zai zo Kano zaka ji ana ta oyoyo baba ai ta sanarwa to ita kanta gwamnatin ta kasa sanarwa cewa mai girma shugaban kasa zai zo sannan ya zo kai ba zaka ce kansila ma ya shigo garin ba kaga wannan ita ta nuna mai girma shugaban kasa yayi wa talakawan Najeriya laifi yayi wa talakawan Kano laifi kuma mutanen Kano sun fita sabgar jam'iyyar APC gaba daya
inda aka gangami jami'an tsaro ko ta ina ana bikin yayi jami'an tsaro ba
to ai gangamin jami'an tsaro shi ya nuna cewa an yi wa talakawa laifi da lokacin da baba in zai zo garin nan a kafa yake tafiya ko a mota a hankali yau baba sai dai ka ji shu an wuce amma yanzu gaba ɗaya Kano kowa sabga
aiki ne yayi aiki an shiga gwamnatin na
kada wani aiki yayi aiki talaka yana cikin radadin yunwa da talauci yau ina mai tabbatar ma duk talakan da kaje ka dafa azumi yake azumin baba Buhari yanzu fargabar da muke ciki azumin watan Ramadan zai zo idan zo azumi bi talaka zasi ga na talauci ga kuma na azumi na diggari
ku fada ma yan hamayya ko ruwa aka fada sai ku ci an tare ku
magana ce ta gaskiya dubi yadda aka tsara kasar yadda aka lalata ta komai na kasar ya wuce yanzu fa maganar da ake yi an ware biliyan 30 da wani abu za a yi gyaran majalisa bayan PDP da aka ce barayi a biliyan 7 suka gina majalisar gaba ɗayan ta guda biyu yanzu a biliyan 30 da wani abu kuma na kalubalanci duk dan Najeriya ya je ga majalisar ko waje ɗaya ba inda ya zai ware ko ya bangare wallantana a ce a gyara
yanzu a matsayin sarfa na dan hamayya idan na tambaye ka tun daga farkon fara mulki zuwa yanzu zaka iya fadin alherin gwamnatin APC
to alheri guda daya mutane suna ganin hula akan mai girma shugaban kasa zanna ana yayinta ƴan kasuwa masu sayar da zanna duk sanda mai girma shugaban kasa yasa wasu suna gani yayi kwalliya tai mai kyau a siya banda wannan ba wani abu
da duk har ana sayan hular da take kan shugaban kasa ai kaga yana da farin jinin sa har yanzu al'umma suna mararan sa kenan
to da me yasa ba a sawa yanzu za a je a ciyo bashin da jikokin jikokinmu sai sun gaji wannan bashin ni ban san wani aiki da mai girma shugaban kasa ba dan haka mai girma shugaban kasa wannan
ba karfa wasu su je sharfa yaki gaskiya
wallahi ina mai tabbatar ma dan shekara 80 da mai girma shugaban kasa zai ciyo bashin nan sai ya shafe shi
to amma kalaman na Sharifa Dina Kantin Kwari na zuwa ne a daidai lokacin da Alhaji Abdullahi Sakarma ke ganin baken masu ganin gazawa gwamnatin Buhari musamman ci gaba da yace an samu ta fuskar tsaro ya isa iya wannan kurum talakan Najeriya da sirar Buhari tuta
magana ake na mai girma shugaban kasa wanda a lokacin sa aka samu saukin bamabamai da kashe-kashe a kasan nan mai albarka don kowa ya san abin da ya faru a lokacin PDP a baya wannan yana daya daga cikin abubuwan da dama ya lissafa zai yi a kasar Najeriya muna masa murna muna kuma fata lahir akan wannan zuwa da jihar Kano don kaddamar da wayannan ƴan sanda da aka diba kuma akwai mission din sa na diban kusan mutum miliyan nawa a nan gaba ina ga ataki-take sai na sai zama cewa duk wata unguwa da wani lungu da sako ya zama akwai ƴan sanda alal misali wasu adadi da za a samu tsaro lungu da sako
kana magana Buhari yazo an daina tashin bamabamai amma mutane suna cewa a cikin su bamabamai yana tashi
to ai mataki ne na rayuwa da kuma jarabta na mulki daban-daban kowanne da irin nashi ina so ka san cewa matakin da ya dauka na rufe bodoji da kuma matakin da ya dauka na tabbatar da cewa harkan bamabamai an daina ai wannan ma credit ne ina jin yana dawo suna cewa bai kuma ba kasan abubuwan da ya ba Allah ne yana da yawa amma sau zai yanzu ko harkan noma da yake gani yanzu an samu nasarori da yawa shinkafa nawa ne wake nawa ne ai abubuwan nan da yawa da ba Allah ne yayi yanzu ka je yankin Bauchi da Gombe kaga matatan da haka haka wannan ma wani abu ne ko yanzu muna alfari da shamatsi
ta fara aiki
an haka ta an gwada an tabbatar da cewa an samu mai
aikin kuma sai a jira ko sai san da Allah
ai mataki ne wannan na aiki kuma zan amfani da wannan dama in nuna godiya na ta musamman ga wayannan sarakuna masu albarka da suka hadu a gurin wannan kaddamar da su ai sanda da aka gama sun zauna lafiya an tashi lafiya kuma wannan nasara ne Allah ya hada kawo nan su Allah ya tabbatar da kuma wannan abu da ya tabbata a jihar Kano a matsayin mu na ƴan kauyuka masu goyen bayan sarakuna
wai sakarma me zai ce da a ce Malam Ibrahim Shekaru ne yake shugabancin kasar nan mulkin zai fi na Buhari
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah nagode maka dumu suka hannu kenan
zai mulkin zai fi na Buhari
to alhamdulillah ka fada gaskiya yayi a Kano an gani zai tausaya ma bayan Allah zai taimaka ma bayan Allah
to kake ka ce Shekaru ya fi Buhari ya mulki
ai dan siyasa ne shi wannan kuma soja ne akwai babanci shi zai tafi da harka irin wannan a lokaci kadan shi kuma zai bi mataki na tafiyar da su a hankali
malam dai zai kara fitowa takara kenan nan gaba
muna masa fata alheri
matashi Abdullahi Sakarma nan Kano a gaba za mu ji wannan da ake toyawa a majalisar wakilan Amurka wacce ta tabbatar da tsige shugaban kasar Donald Trump amma dai kafin nan za mu kalli yadda murginawar siyasa da kuma sha'anin jagoranci yake a Kano musamman a ma'aikatar kasa da babban sakataren ma'aikatar ke samun yabo kan irin yadda yake faɗi tashi domin dai fidda gwamna Abdullahi Umar Ganduje kunya kamar yadda dattijo Dalici Usaini Getso ke tabbatar wa duniya
zan godiya mai girma gwamna saboda wannan gidajen rediyon na ni na fara cewa mai girma gwamna duk wanda zaka ba wani mukami da yake da girma a kowace ma'aikata musamman guda biyun nan wanda sarkakiya da daurin gwarme suke cikin su shine lan ansabe da ainihin suka kanibda kuma cikin ikon Allah sai aka dauko wannan tijanin da nake gaya maka din nan Bello Abubakar dawaki tsohon ma'aikacin gurin ne kuma da yake mu'amala da mutane wacce ya kamata a ce mai hankali mai mutunci yana mu'amala da mutane
wannan ta saka kiya yi commissioner a ma'aikatar kenan
ai tin kan yazo aka kiyin commissioner a ma'aikatar idan kana son ka ce commissioner sai ka tambaye ni ko ka tambaye kanka ya aka yi da Faruku Bibi Faruk da ya zama commissioner sai da aka zo ana kai ruwa rana ko da ke shi ainihin wannan PS na halin da aka ciki yanzu ina taya shi murnar yanda yake mu'amala da mutane ko da ke naji ana cewa shi bai sa kowa ya tallasa ba domin abin da Allah ya masa ya gode kuma baya bakin ciki da wanda yake masa fatan alheri yake masa kyakkyawa alheri kaga kenan shi wato Tijjani Jobe sai mai da hankalin sa kan kansa wannan fi'ir da yake kan wannan kujera yanzu baya da jayayya da kowa bai da wani abu da kowa komai nasa yana ga Allah baya zaton Allah zai bashi wancan matsayin saboda haka yana kan wannan matsayin na kuma kimanta mutane na biyun su ina san in yabawa ainihin wato shi mai girma gwamna to na abu na daban ko shine manyan ayyukan da zai ko baya wannan duniyar ma tarihin sa ba zai goge ba duk abin da kowa yake faɗa ya je ta faɗa abu na uku kuma ina ba ba ƴan siyasa shawara musamman wanda suka rika suka rike ake kiran su ko masu fashin baki ko kuma ƴan gwagwarmaya to magana ta gaskiya duk duniyar da ka sani ba inda kasa take ci gaba sai da kuɗin shigar ta kuma sai ya bunƙasa duk Najeriya na kalubalanci kowa ba jihar da ba a biyan kuɗin shiga irin ainihin wannan jiha ta Kano kuma ka je jahohin kasan nan masu ƙarfi irin wannan kaga yanda ake ciki saboda ina kiran ƴan adaya sahu su sani cewa damar da suka samu anan an koro da yawan su Abuja suna nan ba zai zama wani guri wani ya zuga sai zama tayin hankali ba
Dattijo Dalliti Usaini Getsa kenan yanzu wata ziyara da muka je kungiyar ni ta Maro sun kaiwa shugabancin Karota karkashin Baffa Babadan Agundi domin tabbatar da mubaya su akan sabuwar rajista ga hukumar talashi ta kawo binyi ga masu sanara da ne sauwa jihar Kano har ma shugaban wannan kungiya Bello Yawo Ali ki gabatar da jawabansa a yayin wannan taro
muna tare da wannan hukuma muna tare da gwamnatin jihar Kano kuma mu kungiyar na Tamaro muna goyen baya 100% akan wannan registration namu abu sa wannan dalili shine yasa muka ce bari mu zo mu nemi sahalewar mai girma MP domin ya saka mana albarka mu zo da baburan mu na Tamaro a zo nan gidan Karota domin a kaddamar da su domin su fansama a gari a ga cewa mun yi biyayya ga abin da gwamnatin jihar Kano ta zo da shi a mai girma MP mun je mun gana da girma gwamnatin jihar Kano a lokacin ana tarade radin cewa za a sauke sanara daidaita sau muka rasa yadda zamu amma MB ya dauke mu ya kai mu wajen mai girma gwamna muka yi alƙawari da kanmu cewa wannan sana'a ta mu da kancin kanmu zamu tsaftace ta saboda haka muka dau duro da takarda kungiyoyin nan guda hudu mu dinnan ga takardan nan ga sa hannun Sani Zaidu Dan Koli ga sa hannun Kwamar Bello Yawo Ali wannan na Tamaro ga sa hannun Mansur Tanimu na Kwamaran ga sa hannun shirin sallau na tu'an muka rataba hannu muka saka to tsakani da Allah abin da nake kira ni ba da tijan banza bane babu yadda za a yi magana da ni kuma in koma gefe guda in tara mutane su ce ba haka akai ba saboda haka nake kara gaya wa duniya cewa ai ya sani na har kama yanzu babu wani wuri da ko gwamnatin jihar Kano da ko mai girma MP ya kinsa samu yace lalle lalle sai mun yi wani abin da ba shi kenan ba duk zaman da muke yi da shi zama ne na shawara akan tebur mu ba mu zabi mu fito na fito da gwamnatin jihar Kano ba mun zabi wani al'amari da ya zafi mu zo mu zauna a kan tebur bayan mun tattauna da MP na dawo gida na gaya muku ko ban gaya muku ba na dawo na gaya muku ko ban gaya muku ba to wannan abin ba MP ne tun sa samu cewa mu je mu yadda da shi ba da yake masu biyayya ne ga gwamnati muka je muka zauna da membobin mu da shugabannin mu muka ce lalle wannan zance ya fantama zuwa ga har membobi na kasa a matsayin yana kinin ku na sauke nauyi ko ban sauke ba
kammala jawabin Bello Yawo Ali yake da wuya da ke shugabantar kungiyar Nitton Mara shi ma dai babban managing director na hukumar Karota Honorable Baffa Babadan Agundi ya nuna jin dadin sa kan yadda shugabancin Nitton Mara din ke jagoranta na kasa da shi tare da jirda aniyar hukumar sa da yin aiki tare da sauran wadanda ke bai hukumar hadin kai wajen ganin an tsaftace sanara daidai tsawon a jihar Kano
ina so in shaida muku cewar abubuwa ne suka lalace wallahi matsawar ba a dauki mataki akai ba sai ka zo ka tsani kanka da kanka an ce ga sana'ar ka hakura da kai da kanka ka ce ba mai yuwa ba kuma kamar yadda nake ta shan fada duk wanda yake a daidaita sahu ma a yanzu da ake cewa ana cin abinci ba ita nake ba amma na san hakuri ake yi to magana ce ta ka'ida kuma doka muke bi doka ce ta ce a ba wa mutum dama ta yayi sana'a dan zai yi kuma zai biya wani abu na laibi na ka'ida duk duniya akan abin da ake kenan to kamar yadda na fada wanda yake so yayi registration zabin sa ne ba dole bane an fara kuma ba wai ƴan a daidaita sahu kare ba ina so in gaya muku duk wanda yake da abin hawa na sana'a a jihar Kano kila sai ya nemi permit an bashi ya ci gaba da yi kuma daga nan zamu rike abin yanda ba za a bari ya fantsama a kashe harkar ba to idan aka bar ita ma a daidai da sauran ita ce abin da yafi karbuwa yanzu in aka bar shi ma haka zai lalace to in ya lalace kuma abin ba zai yi ma'ana ba kana ji kana gani sai dai ka tafi kuma ka nemi menene zai zo kuma duk abin da ya zo wanda ya karbi sai kuma a sake rubdugu a can to idan da control kuwa kasashen duniya da suke harkar tasi misali harkar transportation limit ake bayarwa a ce adadin mutum zani za su to wannan mutane za su iya bayar gwamnati haraji irin yadda gwamnati ta so su kuma za su samu abin da suke da bukata wanda zai kulawa da harkar sana'ar ta su amma idan yanzu muka bar muku abubuwan suka zama ta ci barkatai mu ma ba mu taimaka muku ba a su gwamnati kenan ba wai kawai da waiwayo muke ba mun rubuta wa jami'an tsaro a rubuce da abubuwan da suka yi da evidence da komai sai jami'an yan sanda sun gama binciken su dan sun ce ba su da haƙi shi kenan sai mu bude musu dama idan jami'an yan sanda suka same su da laifi to babu mu babu wannan shine kawai matsayina kuma ba zan canza akan wannan matsayin ba
Honorable Baffa Babadan Agundi babban managing director a hukumar Karota ta jihar Kano Yan majalisar wakilai a Amurka sun jefa kuri'a da ta tabbatar da tsige shugaban kasar Donald Trump bisa waɗansu laifuka guda biyu. Shugaban majalisar wakilan Nancy Pelosi ta bayyana cewar yan majalisa 230 su ne suka goyi bayan tsige shugaban yayin da 197 suka ji amincewa da wannan kudiri. Laifin Mr. Trump dai na farko shine kokarin tirsasa shugaban Ukraine da binciki abokin hamayyarsa a zabe mai zuwa kuma tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden. Laifi na biyu kuwa ya hada da kokarin kawo wa majalisar tunaki. A yanzu dai kallo ya koma majalisar dattawa da yan majalisar Republican da shugaban ke da rinjaye domin dai yi masa shari'a. Shi kuwa Donald Trump dai ya maida martani ne a wani gangami yana mai nuni da cewa dai ko a jikin sa. Yace na fada a wasiƙata da na aikawa Pelosi cewa dai ci gaba da shirin ki na tsigewar ba ta da wani amfani. Kina saba wa rantsuwar ki ne kawai na aiki tare kuma da saba biyayya ke ga tsarin mulki. Kuma abin da kike yi ba komai bane. Face kaddamar da yaki akan demokradiyyar Amurka. To amma kowane tsokaci masana siyasar kasa da kasa za su yi dangane da wannan tsigewa? Dr. Abati Bako yayi mana tsokaci.
To wannan abin da yake nufi ina dada jaddada kyakkyawan misalai ne akan ita demokradiyya. Babu wanda idan ike ta doka da oda ta kasa doka ba za ta iya wato hukunta shi ba. Wannan darasi ne daikin da yake nuna. Darasi na biyu kuma ina nuna cewar shi shugaba Donald Trump shine shugaba na uku wanda aka taba kokarin ko yunkurin a tsige su tunda ciki akwai Clinton shi ma an yi kokarin tsige shi da ya tsallake da abin ya je gaban su majalisar dattawa. To amma abu biyu ne zai hana tsige shugaba Donald Trump. Na farko akwai abin da ake cewa bipartisan, ma'ana a kewaye ta hakikanin siyasa. Idan aka saka aka dubi dokoki da tsarin mulki na kasa kuma aka kawar da siyasa a ciki, tunda idan magana ta je gaban su a majalisar dattawa su ne mafiya yawa a majalisar dattawa inda suke jam'iyyar Republican wanda ike ita ce jam'iyyarsa. Su kuma a majalisar wakilai ta kasar ya nuna cewar mafiya yawa wanda suke da rinjaye su ne yan jam'iyyar Democrat. In dai aka yi bipartisan chief, ma'ana ba a dubi siyasa ba, ba a dubi jam'iyya ba,
a duba hakikanin laifin da ake zargi,
kanin laifin da i guda biyu, to alhakika shugaba Donald Trump ya tafi tunda babu wata hikima, ba wata dabara da za ta sake dawa da shi. Na biyu shine idan masu ruwa da tsaki na kasar suka ga cewa akwai wasu abubuwa da yi na kurakurai ko kuma abubuwan da aka sa aka kawo shi ne takarar shugaban kasa ya ci shugaban kasa, an ga cewa akwai wasu kurakurai ko kuma ba a cimma wani buri ba, musamman abin da ya shafi tattalin arziki da samun abin yi a kasar musamman matasa, to alhakika za mu iya cewa shugaba Donald Trump ya tafi ya kuma zama tarihi. Amma idan ba a dubi kishin kasa ba, ba a saka siyasa ba ko kuma aka saka siyasa kuma ba a dubi wato kishin kasa ba, patriotism kenan, to alhakika zai iya tsallakewa midin abin ije gaban ita majalisar dattawa ta Amurka.
To amma honorable laifin da ake tuhumarsa da shi sai ake ganin kamar matsayi na siyasa irin kasa Najeriya, sai ake ganin kamar ba wani abu ne ma da za a daga kara akan sa ba.
Kasashe da suke masu yunkuri akan demokradiya kamar Najeriya, alhakika ba za a dubi wannan a matsayin wani laifi ne na kuzo ku gani da har za a yi magana cewar a tumbuki shugaban kasa ba. Amma su a wajen su babban magana ce, saboda za ta zama cewar za a iya amfani da wani wanda zai zama shugaban kasa ma nan gaba kenan, a yi amfani da shi a rusa wato kasar ita Amurka din ko kuma a jawo mata wasu matsaloli da suka shafi tattalin arziki ko kuma abin da ya shafi tsaro na kasa,
wata kasa daban kenan ba.
Saboda haka maganar da aka yi ta cewar yayi kokarin ya gamsar da shugaban kasar Ukraine na cewar ibinciki tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden wanda yake shine mataimakin Obama a wannan lokaci, to alhakika wannan abu ya sosa zuciyar yan Amurka da yawa, musamman masu ruwa da tsakin kasar, musamman kuma wanda suke su yan Democrat ne, saboda suna ganin cewar abu ne da yake kama da cewar za a iya yunkuri na a shiga cikin tsakiyar abin da ya shafi tsaron kasa na Amurka, wanda a wajen su abu ne mai kwarai da gaske.
Dr. Abati Bako, masanin siyasar kasa da kasa da ke nan jihar Kano.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
A madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da kuma dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwarano Salisu Baffayo Adam Suleiman Sabon Ango da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.